بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما جماعة بركة مدساك كسن شوا أولا فيلنا ممي البركة da muke tattaunawa da ku akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan gidan talabishin mai albarka na Africa TV lamba 3 idan mai kallo yana tare da mu zai sani cewa zaman mu na ƙarshe muna tattaunawa ne akan adalci da Allah madaukin sarki ya azurta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi akan matansa annabi yana da mata daya bayan daya sama da 10 ya zauna da guda 9 a lokaci guda amma alhamdulillah annabi yayi adalci a tsakanin su sallallahu alaihi wa alihi sallama yana musu rabon kwana kowa da girkinta bai taba tsallakewa wata rana ta wata yake ya bata kwananta ba sallallahu alaihi wa alihi sallama ashe wannan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira hikyawan ko ya kasance tare da ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake tsammanin fatan gamuwa da Allah lami lafiya ranar tashin alkiyama jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah mu rinka adalci a wajen rabon kwana wajen matan mu daga cikin wannan al'umma akwai wanda yake yin dabara yana ganin wayo yake na cutar da matansa idan ranar girkin wanci ce to zai bata kwananta har ya kara mata da kwanan wata abun mamaki babu kunya ba tsoron Allah kwana biyu ake amma ita sai mata kwana uku ko kwana hudu waccar kuma ya mata kwana biyu kuma ba isa ai masa magana ba saboda yana da karfi a gidansa fa hadha zulm fa hadha jawr wannan zalunci ne kwarai da gaske akwai waɗanda suke yin wato wata dabi'a idan mutum zai zo yayi tafiya ya dawo kawai sai ya zabi dakin wacce ga dama wacce fi so kawai sai ya zo sauka a gidanta a dakinta wanda wannan ba daidai bane abin da ya kamata mutum yayi shine idan kai tafiya ka bawa matanka damar cewa duk wacce take girki kafin ka tafi misali suna yin kwana biyu kafin ka tafi tayi kwana daya sai kai tafiya idan ka dawo wannan mai girkin da ka tafi ka bata tayi kwana daya saura mata kwana daya to a dakin ta zaka sauka wannan shine adalci idan kuma ta gama kwananta biyu kaga yar uwarta ita ce zata dauki me zata dauki girki to zaka sauka ne a dakin yar uwarta ta gaban ta kenan amma ba wai mutum yazo kawai rufe ido ya dira dakin da ya ga dama ba wasu wai wanda ta riga karban jaka wai ita ce za a shiga dakin ta kaji dan Allah saboda haka sai su zo da gudu da kokawa duk wacce ta fara karbe jakarsa ita a dakin ta zai sauka kaga wannan akwai zalunci a ciki so yana da kyau a kula wani kuma sai ya zabi dakin yarinya idan yazo dawowa daga tafiya umra yaje aikin hajji yaje ingila yaje karatu yaje kasuwanci yaje ina yaje dakin yarinya nan zai sauka uwar gida Allah baki hakuri kin zama kwallon mangwaro an tsotse ki sai dai a jefar da ke kawai wannan shi ma bai halatta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba haka yake yi ba so ku ya kamata ku yi adalci a tsakanin rabon kwana a wajen matan ku kuma matsalar rabon kwana din nan ana barwa mata ne a hannun su kada namiji ya shiga ya kane kane ba ruwanka indai kana da mata sama da 1 2 3 ba su dama a kwana daidai za su yi shikenan a kwana biyu za su yi shikenan kwana uku uku in suka ce sati sati suke so shikenan sai ka karba sai dai in kaga abin ya maka tsanani za a cutar da kai ka nemi alfarma su canja maka idan wata wata suka ce haka suka ga zaba za su yi sai ka ba su dama su yi amma ba wai mutum yazo ya sarrafa abin da ya ga dama yana zalunci ba wani kuma haka kawai ya daina shiga dakin matarsa babu uzuri wallahi bazan iya irga muku fatawa guda nawa tambaya nawa nake da shi da iyaye mata suka bugo mun waya haka kawai mijinta ya daina shiga dakin ta me tai tace wallahi bata san abin da tayi ba kuma yace bai da bata da wani uzuri bare shiga ba kawai bai bai ra'ayi ba kawai kaga mutum ya kaura cewa matarsa shekara 4 mutum ya tsallake matarsa 5 wata ta ce rabanta da mai gidanta ma ta mamanta wallahi ya jama'a ya al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa aina tadhhabun ina za ku je ina za mu kai kanmu da cutar da matan mu da cutar da iyalan mu bai wa Allah nan ka tsare ta a gida an hana ta je ta yi wata alaka ta aure in ba kai ba amma kuma kana zaluntanta. Akwai matar da tazo tana fatawa take cewa wallahi malam mutumin nan bai da lokaci na. Kullun zai dawo gida da condom kororon roba. Ya fita waje ya ji yayi barnarsa ya gama barna ya dawo. Ni bai da lokaci na. Da yazo sai dai fadi akan gado ya kwanta. Tace duk abin da ya mace take yi wa namiji wallahi ina masa amma bai da lokaci na. In yi kwalliya bai da lokaci na ba zai sa albarka ba. Na fesa turare bai da lokaci na ba zai sa albarka ba ko kallo na ba zai ba. In saka kananan kaya da duk zai iya tayar masa da sha'awarsa bai da lokaci na baya yi na saboda yana da wasu matan a waje na banza da yake alaka da su. Tace duk abin da ake nayi mutumin nan bai da lokaci na. Wani kuma zuwa yake shaye-shaye sai ya bugu ya yi tatil ya yi munkas ya koshi dam da ruwa. Ruwan banza giya kenan. Allah kiyaye mu. Sai ya dawo mata gida azubi a haka din zai zo ya ce zai alakar aure da ita in ta ci sa'a ma kenan. Wani kuma da mun bai zai kula ta ba. So duka waɗannan asnaf ɗabi'u da halaye na mutanenmu waɗanda suke yi tsakani da Allah wa iyalinsu. Wannan labarin wato idan mata suna gaya maka ba za ka iya bacci ba. Kowace mace yau idan ta karanta ma ta gaya maka abin da mai gidanta yake mata wallahi musamman waɗanda ake musu zalunci abin wallahi hankali ba zai iya ɗauka ba yan uwana. So lillahi wa rasuli ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara ɗabi'unmu mu kyautata wa matanmu mu faranta musu mu daina bakanta musu mu kyautata musu mu yi musu abu mai kyau wanda za su ji daɗi su sa mana albarka. Amma wannan zalunci na rashin rabon kwana to gaskiya akwai cutarwa. Akwai wanda kuma yana da wasu gidajen bayan matarsa ta fi sabilillahi ko matansa na fi sabilillahi in Allah ya soya da yana da wasu gidajen sai ya zo ya ce wa matansa ya tafi gari kaza ashe gogan na kaina nan a gari matan banza kure yake hardowa ajiye masa. Wani kuma sai ya ce ya yi tafiya sai ya kira wata matar a waya zai kira ta ya ce ita ma ta ce ta tafi gidan iyayenta. Ka duba fa zalunci. Ta zo ta biyo shi su zo su zauna su shakata iya shakata har yadda ya ga suke. Akwai rashin adalci bayan na rabon kwana. Akwai rashin adalci na abinci. Wacce a ce yadda ita mai kyau wacce kuma a bata da mummuna duka matan mazajenmu suna yi. Akwai rashin adalci na sutura. Wacce ya rufe ido ya bata kuɗi. Akwai wanda yake lallabawa ya kewaya ya samu matarsa. Kinga ai abin nan ita na bata kaza da Allah karki gaya mata saboda keke ne na baki ninkinsa. Ko ya kewaya ya je siyo mata atamfa mai tsada ko kaya masu tsada ya siyo mata gwalagwalai sai ya ce ta gaya wa kishiyarta a gidansu aka kawo mata. Duk mazan wannan zamani suna yi. Idan matarka bata ganka ba bawan Allah, Allah yana kallonka. Kuma wannan ya zama zalunci. Kuma ina tausaya maka ƴaƴanka mata da kake haifa insha Allah barnar da kai akan iyayensu sai su ma mazajensu da suka aure sai sun yi kamata dinu tudan wal jazaa'u min jinsi al amal. Daidai da abinci akwai waɗanda ba sa yin adalci. Abinci idan mata wance ce ranar girkinta yana tare da ita zai je mata sayayya mai kyau. Wannan ƴan leda da maza suke shigo da shi da daddare wanda mata suke murna suke tafi kowace mace tana son ta ga mijinta ya shigo da kullin leda da daddare. Wai an ce wai mijin da baya zuwa da kullin leda da daddare wannan wai minus ne wai. Wai wannan kawai gashi nan ne kawai. So ya kamata in kana so ka samu kima a gidanka ka rinka zuwa da kullin leda da daddare. To akwai wacce ita ce za a zo mata da kullin leda wata kuma ba a zo mata da komai. Babu komai sai fitina kwarau. So ya kamata mu ji tsoron Allah. Akwai waɗanda kuma suke sakin ragamar gidan wa matan gabaki ɗaya. Matarsa ita take komai. Yana kwanci a gidan baya iya yin komai, baya fita, baya sana'ar komai, baya as, baya cas, baya kasawa, baya kwashewa. Ba aikin gwamnati, la noma, wala sana'a, wala zuwa kasuwa, wala koma, ko zage-zage ma ya je zage-zage a waje ma ya samu ma abin da zai ciye da iyalinsa ma shi baya yi. So matar ita take komai wallahi ƴan uwana masu kallo na da yawa ina gaya muku a wannan zamanin mu akwai matan da yawa su suke rike da gidajensu. To ina magana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiz Allah. Allah ya ce maza su ne suke sama da mata saboda ciyarwa bima anfaqu suna ciyarwa. To yanzu kuma Allah ya kawo lokacin da waɗanda wallahi ba su ciyarwa. Namiji fa idan baya ciyarwa a gidansa ba kowa bane shi. Ya kamata mutum ya san da wannan kimarka, darajarka, daukakarka, sharafarka, matsayinka, doka a gida ka bayar ka ce ayi aki ayi
ka hana a hannu, ka bada umarni a aikata sai in kana ciyarwa, kana ciyarwa, kana tufatarwa, kana agazawa, kana taimakawa. To wannan shine kake a matsayin mai gida mai cikakken yanci. Amma mutum yazo ya zauna ya zama parasite a jikin matarsa, shi yake makale. Ita za ta je ta bubugo abun mamaki, wata matar fita take yi, ta je ta yi roko, ta je ta yi roko a waje. Wata matar ta je gidan iyayenta ta debo shinkafa, ta dawo ta kawo ta dafa musu. Kai kana nan kana kwance, baka da aiki, kawai sai dai jima'i, kawai ka zo ka ta haihuwa, ka ta tara yaya. Ha babawan Allah, ya kamata mu ji tsoron Allah, mu gyara halinmu da ɗabi'unmu. Duniyar mata tana cikin wani yanayi mara daɗi. Idan da mutum zai duba abin da ake wa mata, wallahi wani lokacin sai kai addu'a ma sai ka je sai duka ji kamar kai addu'a ma, kada Allah ya baka ma'aya mace, in ka ga yadda ake wulakanta yaya mata a wannan zamani. Idan aka karanta maka zaluncin da iyaye mata suke fuskanta a gidajensu na aure, wallahi za ka yi kuka ka zubar da hawaye dangane da 'ya'yanka da suke ƙanana masu tasowa, wa za su aura, wa za ka aurawa. Allah Allah, ya mutane, ya kamata mu ji tsoron Allah, mu zamanto masu adalci a tsakaninmu. Mutuna da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, duk wanda ya mallaki mata ɗaya sama da ɗaya a cikin ku bai yi masa adalci ba, zai zo ran tashin kiyama da shanyanyen gefe, kai ba ma biyu ba ko kwaya ɗayan. Kwaya ɗayan idan baka yi mata adalci ba, akwai tashin hankali ƙwarai. Allah gyara mana. Cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance na mu'ashara, wato zamantakewa da shi da iyalinsa, ya kasance yana umartan matansa kuma yana gina su akan yawaita ibada. Kana yahusu azwajahu sallallahu alaihi wasallam ala kathratil ibada watta'a, yawan ibada da da'a da bin Allah tabaraka wa ta'ala. Annabi yana wannan dan saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi a cikin alqur'ani mai girma, suratu taha, wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ka umarci iyalinka da yin sallah, ka umarci iyalinka da yin sallah, saboda wannan umarni da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa yake umartan iyalinsa da su rinka yin sallah. Kuma Allah ya ce ka jure ka daure akai, ba mu neman ka ba mu wani arziki, nanu narzuquk wal aqibatu littaqwa, mu muke azurtaka. Kuma lalle kyakkyawan makoma ta tabbata game ga masu takawa, ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Ashe wajibi ne mu kula da taimakawa iyalinmu, wato wajen wato ibada. Nana Aisha, hadisi ya tabbata sahihi, riwayar Imam Al-Bukhari da Muslim, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tashi yana yin sallah da daddare, yayi sallah yayi sallah ya tsawaita tsayuwa, idan yazo zai wutri ay qazani, sannan sai ya tashi ni. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama anda Allah sallallahu alaihi wasalli wa ana raqidatun, yana yin sallah ni kuma ina kwanci a gabansa. Mu'taridatun ala firashihi, tace ina kishingide akan shimfidar Annabi din sallallahu alaihi wasallama, idan yazo zai wutri sai tashe ni, ni ma na tashi nayi sallah sallallahu alaihi wasallama. Saboda kurewar lokaci zamu dakata anan, samu sake dawa insha Allah ta'ala bayan hutun rabin lokaci insha Allah. Jama'a barkamu da sake dawowa rabin lokaci insha Allah, wanda muna tattauna ne akan irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake umartan iyalinsa da ibada. A gana na Aisha take cewa yakan yi tashi sallah da daddare tana kwance a gabansa, idan yazo ya wutri ya tashi ta. Ashe wannan yana nuna mana yana da kyau mutum ya rinka tashin iyalinsa. Kun ga wannan ya tabbata dangane da umarnin da Ubangiji tabaraka ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa amru ahlaka bis salati wastabir alaiha, umarci iyalinka da yin sallah. Kaga Annabi yana umartanta ta tashi ta yi sallah. Baban shi sallar dare dole ne, wajibi ne akan sa, amma su iyalinsa ba wajibi bane, amma dan ya koya musu alheri, dan ya koya musu alheri yana tashin su. To sakon anan gurin shine, ya kai mai gida ka taimaki iyalinka, ka agaza musu wajen tashin su suna yin sallah da daddare suna yin ibada. Riwaya ta tabbata daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda Imam Al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla wa ayqadha ahlihi, Allah ya ji kan mutumin da ya tashi da daddare yayi sallah sannan kuma ya tashi iyalinsa wa ayqadha imra'atahu ya tashi matarsa fa sallat ta tashi sallah manzo Allah ce fa in abat nadahat fi wajhiha al-ma'a idan taki ya debi ruwa ya yayyafa mata a fuskarta Allah ya ce Allah ya ji kan wannan miji mai wannan aiki to in kaga kana da power a gidanka kana da karfi don ne kai sosai kana da power to ka iya zuba mata ruwa amma in baka da karfi baka da power a gidanka duk matar da ka zuba mata ruwa wata kila gobe sai dai kaga ta hada yaji tayi gaba to amma dai haka annabi dai yace muna fatan ma kar akai lokacin da za a zuba ruwa in an tashi ta din ta tashi manzon Allah ya fada ita ma matar yace wa rahimallahu imra'atan Allah ya ji kan matar da ta tashi qamat fa sallat ta tashi tayi sallah wa ayqadat zawjaha fa salla ta tashi mijinta yayi sallah da daddare na nafila fa in aba idan yaki nadahat fi wajhihi alma shi ma tayi ya fa masa ruwa a idansa a fuskar sa dan ya tashi me amfanin zuba ruwa a fuska duk mutumin da yake bacci in yaki tashi da kai ya fa masa ruwa a fuska zancen sa ya kare bacci ya kare yasa akwai iyayen da aka suke tashin yayansu masu taurin kai wanda ba sa tashi asubahi da aka za ta tafi da ruwanta a kofinta tashi 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 wani Zaidu tashi Amru tashi Abubakar tashi Musa tashi Binta tashi Yalwa tashi Kanda tashi Hinda tashi wance wance tashi ba tashi ba sai a debi ruwa kadan ba da yawa ba sai a dan yayyafa ka da farce pat 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 sai ga bacci ya tafi gabaɗaya sai ga mutun ya tashi garau to wannan shine hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma fa bai da dadi to amma anan ya koyan kwana masu kallo na ya kamata mu yi wa kanmu adalci mazan yanzu da basu karanta addini ba da yawa yawa daga cikin su duk matar da ta kuskure imijinta ba mai addini bane ba mai ilimi bane ba ta debi ruwa yana bacci ta zuba masa dan saboda taji mallam yayi karatu ya ce Allah ya ji kan matar da ta yayyafa wa mijinta ruwa kika je kika watsa wa mijinki ruwa fa yaje sallame ki ni ba ruwana so ya zaki yanzu ba cewa ne kada ai aiki da hadisin annabi a fara karantar da su idan mai gida ya dawo kici albishirinka ai an yi karatu yau mallam ya jawo hadisi Bukhari Muslim annabi ya addu'a ga matar da take tashin mai gidanta yi sallah kuma in ma bai tashi ba ta watsa mai ruwa kuma annabi ya yi addu'a ta alkhairi ga mijin da shi ma yake tashi yi sallah idan matar bata tashi bai zuba mata ruwa mai kallo idan ka lura duka bangarorin nan guda biyu da mijin da matar kaga an zaburar da su da yin mai sallar dare sallar daren da yau ta zama mutu tafi karfin mu ba ma iya yin ta akwai albarka a cikin sallar dare akwai alheri a cikin sallar dare ya Allah Allah ka rubuta mu cikin masu tashi da dare suna ibada ubangiji ka azurta mu da tashi da daddare muna kusantar ka muna neman afuwar ka muna neman gafarar ka muna neman rangwamen ka akwai alheri a sallar dare duk wanda yake tashi yana sallar dare insha Allah ta'ala ana kyauta masa zancen zai gama duniya lafiya wanda yake tashi da daddare yana sallah insha Allah ana kyauta masa zancen zai samu tsarkin zuciya wanda yake tashi da daddare yana sallah insha Allah ana kyauta masa zancen zai samu gidan aljanna dan annabi ya ce Allah ya alƙawarin zai sa mutane gidan aljanna wanda ya tashi yake sallah da daddare wannan suniyam Allah zai ce da su udkhulu jannata rabbikum bi salam ku shiga aljannar ubangijinku da aminci ashe wannan yana nuna mana muhimmancin haka sannan bayan nan matan da suke kin tashi sallah musamman sallah asubahi akwai matan auren da gaskiya ana wahala da su ba sa tashi asubahi sallah kai ta wahala da mace ka ciyar da ita da safe ka ciyar da ita da rana ka dauki nauyin ta na rayuwa amma matan nan ba za ta tashi ta ibada ba wani ya zo ya ce wallahi mallam ni matsalan matata bata sallah subhanallah bata sallah ce wallahi bata sallah bata yi akan lokaci ko yace bata yi kwata-kwata sallah bata dame ta ba kwata-kwata bata yi kuma wai musulma ne wani ya ce matata bata samu ta tashi ta sallah da asubahi sai dai da yara kullun suke kokawa da yara layin shiga ban daki yara za su je makaranta ta shirye yara da baki da yawun bacci a bakinta sai ta yara su tayi musu abincin karewa sun tawo makaranta sannan ta dawo ta yi wanka ta zo ce sallah subhanallahi alazim ya ke bai wa Allah me kike nema a duniya sallah asuba ta gagare ki bayan ni'imar da Ubangiji ya miki ya baki lafiya ya baki aure ya baki zuri'a kuma kina koyawa ƴaƴanki kasi sallah kenan to duka bangarorin guda biyu ana samu akwai matar da saboda wallahi shedanci irin nata mai gidan zai ce tashi tashi sai dai tashi tashi ihu tashi tashi tana miƙa haka zai gaji wallahi ya tafi masallaci saboda makirci irin na mata idan ta tabbatar ya fita sai ta dauko hijabinta ta dauko charbinta ta dauko sallayarta sai ta shimfida ta aje a kusa da gadanta bata tashi ba ta yi sallan ba sai mai gidan ya dawo wanci har yanzu baki sallah ba sai ta ce ga sallayata nan ga hijabi na nan ga kaza dina nan nayi sallata sai ce to Allah miki albarka yaje ya kwanta amma wallahi ba ta yi sallan nan ba saboda ta bai yaudara ta iya ta dauko sallaya da sujada ta aje a gurin ma ba ta yi sallah ba haka kuma ana samun mazan da ba sa sallah ko ƴan uwana mata da yawa suna kuka akan mazajen da ba sa sallah su ma sallah su bai dai Allah ya ji kanta dama yanzu masallaci aje a duba su malan kadan ne masu fita sallah asubahi sai wanda Allah izaba kai addu'a Allah ya saka cikin masashi asubahi malam saboda manzo Allah faɗa hadisi duk wanda ya tashi asubahi na gargashin zimmatullah alƙawarin Allah da kariyar ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai mala'iku da aka ajiye su kullun da asuba a masallaci suna zaune suna kallon waye fara zuwa masallaci suna rubutawa baka so a rubuta ka cikin masu zuwa masallaci akwai wanda tace tana kuka da mai gidanta baya sallah ana yana ji ana sallah ba zai tashi ba mu ba yanda za ta yi shi da yawa shi yasa mata suke fata malam me hukuncin miji na baya sallah ya halatta in ci gaba da zama da shi zaman aure ko yaya gashi an daura auren su da salatin annabi an daura auren su da zikirin Allah an yi karatun alqurani an yi wane ne kuma sunan su musulmi amma wallahi baya sallah la yusalli sallah ba ita bace a gaban sa so ya kamata wannan al'umma mu ji tsoron Allah mu gyara in dai sallah ta gagare mu ta zance ya kare yasa manzo Allah ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahumus salah al-kawalin dake tsakanin mu da mu da kafirai bambancin tsakanin mu da mu da kafirai shine as-salah sallah wanda ya tsaya da sallah ya tsaya da addini wanda bai tsaya da sallah ba bai da addini bai da addini kuma shi yasa kullun matan kuma ake gaya muku idan mutun zai yi aure yayi kokari ya auri mai addinin da ba zai buga masa kai ba idan ka auri mara addini zai buga maka kai saboda bai da ibada kuma bai damu da ibada ba duk ayar da zaka ja bai damu da ita ba duk hadisin da za a ja wa'azi ma ba a je a gidansa ko kasar ɗaya na wa'azi babu tasha ɗaya ba a buɗe na wa'azi a gidan shi to zaki sha wahala saboda kwaɗayi ya kai ki neman duniya shi ya kai ki hutu shi ya kai ki dauke ki a mota mai tsada a baki kaya mai tsada ki ci abinci mai kyau ki kiba ki bulbul ki haske ku gina gidaje masu alfahari amma babu addini a gidanku ba ku karatun qur'ani a gidanku ba ku salatin annabi a gidanku ba ku ambaton Allah a gidanku ba a tashi ana sallah a gidanku babu abinda kuke ni tuna ubangiji a gidanku akwai hasara da ta wuce wannan Allah ya gyara mana halin mu Allah ya gyara mana dabi'ar mu ya ku ƴan uwana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin kyawawan dabi'unsa da halayensa na kwarai da yake da shi a gidansa ya koyar da iyalinsa ya tarbiyantar da su akan hakuri dangane da yunwa hakuri akan yunwa jama'a rayuwa ba ta da tabbas yau ka samu ne gobe ka rasa ka yadda cewa Allah zai iya jarabanka da yunwa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون الله يا إيران تواجه والله إذا مجربك دون أبو نتصورو دنيوة نيوة za a jarrabe ku da yunwa da talauci iyayena mata ku yi hakuri da halin da kuke ciki a gidajen mazajen ku na rashin wadata ba kullun ake kwana a gado ba wata rana dole a kwana a kar ba kullun ake ci a sha a koshi ba wata rana dole a kwana da yunwa wata rana dole a samu abinci kadai babu abin sha wata rana abin sha kadai babu abinci haka rayuwa take amma wa in tasbiru wa tattaqu idan da zaku yi hakuri ku yi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to da haka din da zai fi muku ya tabbata hadisi sahihi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a gidan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a jira wata biyu cir kwana 60 ba a dora tukunya ba suna rayuwa ne akan dabino da ruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nana Aisha take cewa sau da yawa yakan zo gida ya tambaye mu yace kuna da wani abu a gidan nan sai nana Aisha tace ba mu da shi sai mu ce babu hadisin Imam Muslim sai manzo Allah ya ce to yanzu ni azumi nake ya tabbata a riwaya sahihiya ingantacciya riwayar Imam Bukhari ma akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khubzan muraqqaqan hatta mat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba cin gurasa mai laushi kamar kace burodi mai laushi yanzu da muke ci ba wallahi har ya bar duniya busasshe yake ci kandarariyar gurasa yake ci amma mu yanzu ka duba buredin da kake ci masha Allah lafiyayye jani in jaka kana ja yana ja kana ja yana ja to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tunda yake injina na Aisha bai taba cin gurasa dai gurasa da ka sani wallahi bai taba cin mai laushi ba har da ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama saboda yanayi na lokaci zamu dakata nan insha Allah ta'ala sai zama na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
yes
na'am.